واشنطن دي سي.
Assalamu alaikum masu saurari. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a Biyoyi Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a Biyoyi Hausa com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Shirin yau da gobe Malam Hafiz Adikrana Alhamis yana magana ne akan harkoki da suka shafi siyasa, shugabanci na gari, wanda yau ma 5 ga watan Maris insha Allah na shekarar 2020 za mu duba wannan matsala da ta shafi tsaro a Najeriya da kuma yunkurin da matasa ke yi na daukar waɗansu matakai don kawo tsaro a yankunansu.
A arewa mu muke da sama da kaso 85 na tashin hankali da rashin kwanciyar hankali. Nasu bai kai kaso 10 a cikin abin da ko 6 na abin da muke fuskanta ba. Suka ce za su kafa wani abu makamcin wannan abu. To babu hikima a ce shi ko mutumin arewa ya zauna shi ma bai jarraba ya nasu iya kokarin ba.
Kaɗan daga cikin zauren tattaunawar mu kenan a yau. Muna tafar da ƙarin bayani.
Haka kuma za ku ji wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Bina Abuja ya tattauna da wasu matasa masu ƙoƙarin kafa wayansu ƙungiyoyi na tsaro.
Haka kuma muna tafar da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Wala fiska mun musandama cikin shirin kamata ya mu fara duba waɗannan ainihin ansoshi da masu sauraron musu kansa mana a shafin mu na Facebook.
Wato na tambayar da muka
musu. Na tambayar da muka musu inda muka ce musu kuna ganin kafa ƙungiyoyin tsaro da waɗansu matasa a Najeriya ke yi zai magance matsalolin tsaro, suka amsa mana da cewa
to amsar mu ta farko ta fito ne daga Alhaji Mele Yusufari. Yace bana goyen bayan kafa irin waɗannan ƙungiyoyi na tsaro domin daga ƙarshe su ne matsalar ƙasa.
Shi kuwa Safwan Dahiru Tama cewa yayi wannan ba matsala ce ba tunda wanda nauyin yara ta yi a kansu sun kasa.
Abubakar Kawu Girgir cewa yayi babu shakka muna kyautata zaton hakan zai magance wannan matsala ta tsaro. Domin dai magana ta gaskiya gwamnati ita kadai ba za ta iya kawo ƙarshen wannan al'amari ba.
Ita kuwa Nusai ba Nasir cewa ta yi sosai kuwa domin irin wannan ƙungiyar ta matasa ta taimaka sosai a yaƙi da aka yi da 'yan bindiga a Maiduguri. Sai dai ni shawara ta a nan ita ce idan za a kafa irin waɗannan ƙungiyoyin ya kasance akwai dokoki da tsari tare da sa hannun hukumomi da shugabannin al'umma.
Shekwa Hassan Mubarak Yusuf cewa yi ko kusa da magance tsaro ba za ta yi ba sai dai ta zama hanyar samun kuɗi ga wasu.
Muwaffaq Qudus ya ce ni a gani na ba zai magance ba.
Shekwa Amsar Adam Sale na Meto cewa yi hakan ba za ta taɓa kawo tsaro a Najeriya ba sai dai ta kawo rabuwar kai. Najeriya tana da jami'an tsaronta kuma sun isa komai sai dai rashin kulawa da haƙƙinsu.
Gali Dahiru Garki ya ce salam yau da gobe, magance tsaro ba aikin matasa ba ne domin ba mu ga hakan ba a manyan ƙasashe na duniya. Maganin matsalar tsaro aiki ne na gwamnatin tsakiya da kuma dafawar iyayen ƙasa.
Shi kuwa Abubakar Kabiru Ahmad cewa yayi ko kusa hasali ma zai dada lalata al'amura ne, jami'an tsaron ƙasarmu munafukai ne ba gazawa suka yi ba.
Shi kuwa Buhari Yahaya Nguru ya ce yau da gobe, a gaskiya irin waɗannan ƙungiyoyi na matasa ba za su magance matsalar tsaro ba, domin irin waɗannan ƙungiyoyi daga ƙarshe su ne suke zama barazana ga gwamnati. Allah ya kyauta.
To, amin. Shi kuwa Adamu Rajau cewa yake yi, tabbas kafa ƙungiyoyin tsaro da wasu matasa suke yi a Najeriya ba zai iya magance matsalolin tsaron da ƙasar take fama da su gaba ɗaya ba, amma dai zai yi matuƙar rage musu girma. saboda haka akwai alfana a ciki domin gwamnati kadai ba za ta iya ba.
Muhammad Bako Jatkuri da magaran cewa yayi tabbas hakan yana taimakawa sosai duk da dambu idan yayi yawa baya jin mai.
Shiko Sadi MD dan Hausa Bature ya cewa yake yi eh sosai ko yana amfani domin kuwa dama matasa su ne kashin bayan al'umma.
To amsa mu ta karshe ta fito ne daga gurin Salisu Yusuf Sars yace wannan yana nuna gazawar gwamnati ne karara. Allah ya ba mu zaman lafiya.
To mun gode sai ku ci gaba da turo mana amsoshin tambayoyin mu. To batun matsalar tsaro dai ba wani sabon abu bane a Najeriya. Yan bindiga da yan Boko Haram sun yi sanadiyar kisan mutane da yawa a kasar da kuma janyo hasarar dukiyoyin jama'a. Wannan ne yasa a kwanakin baya wasu jihohi a Najeriya suka dauki matakin kafa rundunonin tsaron su na sakai. Zauren muhawaran mu na yau da gobe ya ji ta bakin wasu game da wannan batu. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina shine ya jagoranci wannan tattaunawar.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan zore namu na yau da gobe, wanda a yau Alhamis zamu duba matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar bangarori daban-daban na Najeriya. A kwanakin baya gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya sun fito da wani tsari na motekun wanda suke neman sama kansu maslaha dangane da matsalar tsaro wanda bai riga ya kankama a can wuraren nasu ba. To wannan yasa sauran bangarorin Najeriya musamman a nan arewa gamayyar kungiyoyin wato fararen hula su masu kadu a birnin Kaduna tsohuwar cibiyar arewacin Najeriya inda suka fito da shirin nan na shege kafasa wanda ke da zummar samar da tsaro a yankin na arewa da kuma tallafawa jami'an tsaron musamman duba da a wannan yankin yake fama da duk wani nau'i na tarzoma da tashin hankali irin na rashin tsaro kama daga Boko Haram zuwa garkuwa da mutane da kuma aika-aika irin na 'yan bindiga daɗi. A cikin wannan zore kuma ina tare da masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu da kuma ɗaya daga cikin jagororin gamayyar kungiyoyin fararen hula na arewacin Najeriya Alhaji Ashir Sharif. In zan fara daga gare ka Dr. Kabiru Adamu, a cikin minti ɗaya da rabi zuwa minti biyu, shin yaya girman matsalar tsaro yake ne musamman a nan arewacin Najeriya?
Ai na gani Malam Hassan babu matsalar da ta shafi arewa kamar matsalar tsaro. In ka diba daga matsalar ta'addanci da matsalar satan jama'a don karban kudin fansa da wa'annan mahara wanda ke kai hare-hare ƙauyuka su tarwatsar da ƙauyukan su kakkashe mutane su sake wanda za su sake wani lokaci su yi lalata da matan mutane da kuma matsalar tsakanin manoma da makiyaya da matsala na yau da gobe irin na canjin yanayi ga sunan dai matsalolin babu iyaka. To a takaice dai kusan zamantakewa da yanayi na rayuwa na yau da gobe ya tababbare a arewacin Najeriya. So akwai matsaloli na tsaro da yawa wanda kuma ya shafi tattalin arzikin arewa kuma ya shafi yadda jama'a suka sani na zamantakewa da ake na yau da gobe.
Alhaji Ashir Sharif, a bayan nan gamayyar kungiyoyin ku na fararen hula a nan arewacin Najeriya na matasa kun yi wani babban gangami a jihar Kaduna inda kuka kullo da shirin samar da tsaro a yankin wato na shege kafasa, kamar menene yasa kuka dauki wannan matakin?
To abin da ya samu ka dauki wannan mataki ya biyo bayan yanda yau shekara goma kenan din mai nutsuwa zai gane shekara goma arewa take cikin abubuwan tashin hankali daban-daban kamar yadda doctor ya faɗa yanzu. Wato laifuffukan da abubuwan sun yawa sun wuce duk yanda zaka iya bayyana su banda wannan abubuwan na tsaro da ya faɗa tashin hankulan nan. Akwai matsaloli na wato yanda ake dillancin makamai a arewacin Najeriya wanda kusan masana sun ce a West Africa to Africa ta yamma babu guraren da ake cinikin makami bindigogi kamar yanzu wannan arewacin Najeriya inda nan ne ake kowa ya samu bindigogi nan zai zo ya saida su wasu kuma wato harkar kwaya saboda din rabin wanda suke daukar makaman nan suke aikata wayan laifuffuka zaka ga suna shan wani abu kafin su aikata wayan laifuffuka suna yin su ne da taimakon wannan kwayar da suka sha duko ko kayan maye da suka sha to arewan nan dai annan ne cibiyar inda ake kawo kowa yake zuwa yake saida kwayoyi da magunguna marasa kyau da abubuwan da ba su da amfani a jikin dan adam to shi sa duba da wannan abin da kace wato in har kudancin Najeriya sun ce sun zo sun yi wannan kungiya ta su domin tsaron yankin su wanda in ka auna tsaron rashin tsaron a arewa mu muke da sama da kaso 85 na tashin hankali da rashin kwanciyar hankali nasu bai kai kaso 10 a cikin abin da ko shi da nan abin da muke fuskanta ba suka ce za su kafa wani abu makamcin wannan abu to babu hikima a ce shi ko mutumin arewa ya zauna shi ma bai jarraba ya nasu iya kokarin ba wani yana cikin dalilin da ya samu kacewar ba wani abu da zai hana mu ma mu tashi tsaye mi wani abu akalla a kasara da zamu taimaki al'ummar mu ko da jami'an tsaron nan muke taimako da bayanan sirri da yadda za su dakile harkokin laifuffukan nan mu kuma taimaka wa ita je hukumar a kula da miyagun kwayoyin nan da shasha da ake NDLEA su ma mu taimake su su dinga samun ta yanda ake shigo da kwayoyin nan arewacin Najeriya da kuma guraren ma da ake yin kwayoyin arewacin Najeriya da dillalan kwayoyin akalla in za mu tsaya mutane al'umma su tashi tsaye su taimake su da wannan zai rage mana zafin wannan musibar rashin tsaron da lalacewar al'umma.
Amma Alhaji Ashiru a Najeriya nan muna da hukumar leken asiri ta DSS.
Na'am.
Muna da Civil Defense.
Na'am.
Muna da rundunar yan sanda.
Na'am.
Kamar ba ku da aminci da amana ne akan waɗannan rundunan da ke dukkan su aikin samar da tsaro ne sai kun kawo wannan na shege kafasa din.
To, tun daga kan shugaban ƙasa shine babban jami'in tsaron ƙasa ko? Ka gangaro kan shi shugaban hukumar yan sanda da na soja da na SSS din kowannan su zai fito zai ga maka sai kai harkar tsaro ba harkar gwamnati ce bace ita kadai na san kai din nan kana da hira da dama da kai da su da za su ga ma sai kai harkar tsaro ba ta gwamnati bace kawai sai kowa ya kawo nasa gudunmawar ya sa hannunsa a ciki ai ana samun wani lokacin masu laifin amma saboda jama'ar ba su hada kansu a tsare suke tafiya ba sai kaga da an kama shi an bada shi zaka ga awa hudu awa biyar zaka ga an sake shi ya dara ci gaba da abin da yake a cikin al'umma kuma har gadara zai gama yanku yace da ku bani awa biyu zan dawo ku rabu da su ka gane amma idan al'umma guri gaba ɗaya suka taru akan abu guda ɗaya wani jami'in tsaro guda ɗaya bai isa izo yace zai dinga musu karan tsaye akan al'ummar su ko kuma mahallin su ba
Dr. Kabiru Adamu idan muka duba yadda gwamnati kullun ke ikirarin cewa tana tunkarin wannan matsalan tsaro a Najeriya ku a matsayin ku na masana tsaro kun gamsu da yadda gwamnati ke tunkarin matsalan tsaro a kasar nan
to da farko dai zan so in jaddada cewa a karkashin kundin tsarin dokar kasa tsaro na haƙƙi ne na ita gwamnatin tarayya a rubuce kenan to amma a zahiri zaka ga cewa kusan gwamnati ce na jaha da jama'a wanda suke zaune a ƙauyuka da ma cikin birane kusan kowa yana bayar da gudunmuwa harkar tsaro to yana da muhimmanci mu fahimci wannan kuma shi ya kawo mana halin da muke ciki yanzu alƙalumar da ita kanta gwamnati take fitarwa da irin cibiyoyi irin namu wayanda muke da su lalle ya nuna cewa akwai tabbarewa na tsaro in ka diba kashe-kashen da ake yi da kone-kone na dukiya na jama'a to ba shakka akwai tabbarewa na tsaro duk wata hanya wadda za ka bi na auna haƙƙi ko wanda ke kan gwamnati akan dan kasa don ta baki tsaro to za ka ga lalle akwai gazawa ko kasawa na wannan to a takaice dai tsarin da ake da shi yanzu na tsaro wanda nace tana karkashin hannun ku tare gwamnatin tarayya ya gaza wurin kare dan kasa duk da yake kamar yadda nace akwai gudunmuwa wanda jihohi suke bayarwa da jama'a irin kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke bayarwa to amma matsalar ita kundin tsarin dokar kasa wanda ake da shi ita yanzu bata
amince da wannan ba kusan tsari ne wanda za a ce ba wanda kundin tsarin kasa ta yadda da shi ba amma dan lissa ana bayar da gudunmuwa misali daya da nake son in bayar shine tsarin da gwamnatin jihar Lagos ta fito da wani wato korumbu da ake mishi trust fund security trust fund inda duk wani wanda yake da gudunmuwa ga tsaro yakan bayar da kudade to a yau da muke magana a garkashin wannan tsarin
asusu
yawa tana da helicopter guda biyu tana da irin wayannan motoci na tsirke wanda ke da kariya APC kusan guda 24 da sauran motoci da abubuwa na wanda suke bayar da gudunmuwa haka me nake son nuna duk da yake kundin tsarin dokar kasa ta bar ma gwamnatin tarayya to saboda fahimtar da ita gwamnatin jihar Lagos sai da cewa wannan tsarin bai wadatar ba to sai ta fito da irin wannan tsarin to kuma ka ware gwamnatin jihar Lagos na gani babu wata gwamnatin jiha a Najeriya wadda take da irin wannan tsarin a takaice akwai fahimtar da wayansu ke da shi na cewa an mayar da tsaron hanya na wawara kudin jama'a to a takaice ga hannu daya da kundin tsarin daga kasa abinda yace to amma a zahiri ga kuma matsalar da ake da shi
Alhaji Ashiru Sharif ina dawo gare ka a kwanakin baya kun taba gudanar da wani taro makamancin wannan a Kaduna
na'am
wanda aka dan samu sa'in sa tsakanin ku da gwamnatin jihar Kaduna
na'am
a bayanan kuma bayan da kuka kaddamar da shirin tsaro na shege kafasa
na'am
mai alfarma sarki musulmi wanda ake ganin kaman ya daga cikin manyan jagorori a arewa
na'am
ya ce bai san da wannan kokari naku ba
na'am
kuma baya goyen bayan abin da aka yi
na'am
shi kansa mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ja da tafi kowace yawan jama'a a Najeriya shi ma ya ce baya goyen bayan wannan tsarin kuma bai san da wannan tsari naku ba kamar misali ba kwa tafiya ne ka fada da shugabanni kafin ku irin wannan yunkurin naku na matasa
to wannan ka aikaji
muna tafa da amsar wannan
tambaya insha Allah to yanzu bar mu dan shakata da wannan faifan Malam Hafiz
da Fati Niger masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar zauren muhawaran
da farko mu fara daukar magana da shi sarki musulmi Sada Abubakar ya fada ya ce ya ga an kaddamar da wani abu da yara matasa suka yi yace ma kamar bai san sunan abin ba amma yi admitting yace ya san mu yakan zauna da mu a Kaduna Sokoto Abuja mu tattauna abubuwan da suka shafi arewa da al'umma amma wannan karin ba mu tuntube shi ba mu kai abin da mu kai kaji na farko ku na biyun su yace magana tsaro su hasan gajida magana akan harkar tsaro domin babu wani irin taro da basu ba a tsakanin su sarakuna sun yi da gwamnati sun yi jami'an tsaro sun rubuta rahotanni sifili sifili sun wato daftari sun mika gwamnati basu yi komai akai ba sun mika gwamnati tarayya ba ai komai akai ba to fara da wannan abun da ya fada kaga na farko cewar ya san me muka yi ya san me muke ciki amma ba mu tuntube shi ba to bai karanta abin da muka fada ba a jawabin mu muka ce mun gina wannan abu ne domin mu taimaki yankin mu ma akan harkar tsaro kuma mu bawa jama'a damar da za su hada kai su taimaka wa jami'an tsaro sai muka ce muna kira ga gwamnonin arewacin Najeriya da shugabanni su karbi wannan abin su dabbaka shi su kai shi majalisun su su tattauna su yi masa dokar da su kamata sai kamar yadda mutanen kudu suka yi kaga anan abin da muka faɗa ai ya nuna tabbas cewa mu ba mu consulting ba mu tuntube su ba tukunna amma muka nuna cewa akwai shirin tuntuba su kuma ga abin da muke neman su so wani a cikin su yace ba a tuntube shi ba ai dama mu ba mu ce mun tuntube wani ba so da muka ji wannan kalaman da suka yi samu ga cewa ba amfanin tuntuba su saboda ga kalaman da sarkin musulmi ya faɗa yace su dinnan a matsayin su na sarakuna sun yi taruka da conferences tarukan bita akan harkar tsaron ƙasa ba abinda basu bada shawara su rubuta sun ba gwamnati ba implementing ba ni na san wannan abubuwan da akai in ba ku manta ba a cikin 2018 ai an yi wani taro a nan Abuja akan magana tsaron wanda aka yi shi a hotel din na sojojin sama da yake hanyar Jabi kaga gwamnatin Najeriya ta dauki su dira dai a cikin din recommendation da aka yi ta implementing ka gani ko ko wanda muka yi a Kaduna security summit da aka yi a Kaduna kaga gwamnonin arewa sun dauki su dira dai a cikin wannan din littafin da aka rubuta akan harkar tsaro kaga sun dauka sun implementing ba su dauka ba so da haka su shugabannin nan namu waɗannan gwamnonin namu yadda muke kallon su wato kamar wulbaro ne ka san dai wulbaro da ake zuba shara haka a tura ko to ka sai ta wulbaro ba za ta taba motsa kanta da kanta ba sai dai kai ka tashi ka tura ta ka motsa ta so da haka tunanin su ba akan al'umma yake ba tunanin su yaya zamu mu samu kwangilolin da zamu kwashala mu ƙara kudade mu ibi kudin da zamu zauna da mu da ƴaƴanmu da jikokin mu ba zamu talauci ba har abada wannan shine abin da yake gaban su a cikin gwamnonin akwai gwamnan da ya kira ni yace da butu ku yanzu da kuke cewa zuwa wannan abu in an yi ya zamu mu iya biyan albashin yaran da za a iba a dauke su a wannan aikin da su mu security board din nan namu da shi muke tafiye-tafiye da shi muke danyin hakokin mu na siyasa sai abin da yake ga mana kenan kaga hankalin su ba akan al'umma kai ana ka al'umma yake ba su hankalin su akan me za su samu dama abin da ya kasu cikin gwamnatin siyasa shine me za mu samu da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu abin da ya kasu gwamnati kenan to yaushe zaka zauna jiran wannan duk kisanan da ake na kallon shi ba a kai lokacin da zai iya wani abu akan wannan abin ba ya zaka ce wannan zaka jira shi kana jira wai wannan ne zai zo ya maka gyara ko wannan ne zai zo ya kawo maka dauki da agaji ya kwato rayuwarka dai kenan mu je ga magana gwamnatin ka cewa shi ya kashe kuɗi akan harkokin tsaro a Kano saboda ka bai bukatar wannan abu da muka zo da shi to kaga anan in ka dubi kalaman da ya faɗa ya nuna ba jagora bane shi Kano state yanzu kai ka faɗa kace tace tafi kowace jiha yawan al'umma a Najeriya jihar Kano nan arewacin Najeriya kowa ya san jihar Kano ita ce kamar ruhin mutanen arewacin Najeriya to kai in ka ce a garin ka ba a kashe mutane ba a dauka mutane wanda ana yi a kauyukan wajen su karaye abin da ya kai ciru karaye ana satan mutane a guraren amma jihar Katsina wacce makociyar ka ce a cikin wannan musibar da tashin hankali take jihar Zamfara makociyar ka ce a cikin wannan musibar da tashin hankali take Kaduna a cikin wannan musibar take to yanzu a cikin su a duk gwamnonin Najeriya ya fi kowane gwamna yawan shekaru shi Ganduje shekara sojan 76 ko da daina fakewa da cewa shekara 70 to amma ka kaddara ma shekara 70 din yafi kowa shekaru a cikin su sannan in kai magana experience dadewa a cikin aikin gwamnati kusan ji yafi gwamnonin dadewa a cikin aikin gwamnati amma shine yake kallon cewa a'a ni in gida na daidai yake gidan kowa ma itar watsi kalaman sa abinda suka nuna kenan kaga ba shugaba a nan gurin kamata yi gwamnan Kano idan ya ga abu a kwara ya faru na rashin jin dadi ya kaddara ya shafe shi in ya ga abu a Maiduguri ya faru ya kaddara ya shafe shi haka ya kamata at least yi aiki sannan yanzu gwamnan Katsina ya ce zai je kafa nasa kungiyar gwamnan Plateau ya ce zai tasa ta jiha to idan ba samu fahimta a junan su ba in na Katsina ya koro na Katsina ina za su tafi Zamfara za su shiga ko Kano ko Sokoto ko Jigawa iyakacin da za su tafi kenan wanda suke laifin amma idan kun hada kanku ko ina kun kafa matakan tsaron babu inda mai laifin zai samu shiga ya zauna sai dai hakura ya mika makamin ko ya daina yin abin da yake da ko kuma ya tesa jami'an tsaron su yi maganin abu
Dr. Kabiru Adamu idan muka dauki waɗannan kalamai da Alhaji Ashiru yayi yanzu a baya mun san cewa gwamnan Zamfara da gwamnan Katsina sun har sasantawa sun yi da ƴan tawayen nan da ƴan bindiga da idan mu samu zaman lafiya
daga baya abin za a ce kaman ya wargaje domin aikin jiya ya dawo yau. Sannan ga irin kokarin da kuma matasa irin su Alhaji Ashiru suke yi a wannan yanki na Arewa, misali ku a mahanga irin ta tsaro, menene abin yi?
To shi sasantawa in zaka yi shi dole ne ka tayi mishi tanadi. To a fahimtar mu nan matsalar take, kamar yadda nake da farko, shi tsaro yana karkashin kundin tsarin dokar kasa, yana haki ne na gwamnatin tarayya. Da gwamnatin jihohi suka zo za su yi irin wannan sasantawan duk da yake sun shigar da hukumar 'yan sanda, to amma akwai wayansu bangarori na gwamnati wanda da kamata a ce sun shigo sun taimaka wurin tabbatar da cewa an cimma burin da ake son a cimma. Na farko kaga akwai buƙatar inganta shi tsari na hukuntarwa, abin da ake cewa criminal justice system. Duk irin sasantawan da za ka yi in babu ƙarfin irin wannan tsarin ya zan mai laifin ya yi laifi za a hukuntar da shi, to za ka ga cewa ba a samu nasarar sasantawa ba. Dalili ko don shi horo da hannunka mai sanda na irin wannan tsari na hukuntar da mai laifi yake da shi, to matsalar tun farko ke nan wadda ta jawo irin wannan rashin tsaro a Arewa, to kuma har yau cikinta ake. Dalili ko shi wanda ke da dama ya je dauki bindiga ko ya sha kwaya yadda Alhaji Ashiru ya ce, su je su yi aika irin barnan da za su yi da laifuka da za su yi, don har suna da wannan dama na su yi kuma su kubce ba wanda zai hukuntar da su, ko za ka ga haka abin zai ringa ci gaba. So a takaice dai irin wannan sasantawan da jihohi suke yi kamata ita gwamnatin tarayya ta shiga ciki, don kuma ma za a canza tsarin ne na kundin tsarin dokar kasa yadda za a ba ma jihohi dama su ma su dau irin wayannan nauyi, to ya kamata a canza. To amma indai har ba a canza ba, ita gwamnatin tarayya ita take da wannan haƙƙin.
Ko kuma Dr. Kabiru ba ganin cewa wannan lokacin su waɗannan wato yan bindiga dadi ba su da wani command guda daya, ba su da wata kungiya guda daya, za ka iya tuna da wannan kuma gobe wani fito, ta yaya wannan abun zai tasiri? Misali
wato Mallam Hassan, na ga lokaci bai zai babban mu tattauna kan matsalar yan bindigan nan. In ka kula abubuwa da yawa ne, shi yasa na takaita ta cewa gwamnatin tarayya ya kamata ta shigo. Na farko iyakan mu dake nan bude free palo, ai sanan makaman da suke samu yake shigowa, to kaga wannan ba haƙƙi bane na gwamnatin jiha, haƙƙi ne na gwamnatin tarayya. Sai ta shigo ta tabbatar da cewa waɗannan wato bangarori na gwamnati, misali immigration, customs da sauransu wanda ke da haƙƙi akan tsar iyaka sun shiga sun yi. Sannan haɗin kai tsakankanin ƙasa da ƙasa, wato Nigeria misali da ƙasar Niger da ƙasar Benin da Cameroon da sauran wato ƙasashen da suke kewaye da mu, haƙƙi ne na gwamnatin tarayya ba na gwamnatin jihohi ba, wanda kuma in har za a kare iyakan nan to dole sai an haɗa kai da wayannan ƙasashe. Sannan dumaman yanayi da canjin yanayi da ake ciki ba matsala bace ta jiha, matsala ce ta gwamnatin tarayya. Duk da yake matsalar jiha za ta yi, wanda shi ma yana da tasiri a wannan matsalar da muke tattaunawa akai. A takaice dai abin da yake son nuna, in ma za a irin wannan sasantawan, to akwai abubuwa wadda dole sai gwamnatin tarayya ta gabatar da su, ta tabbatar da cewa an gyara su yadda za a samu yanayi mai kyau.
To Yusuf, kaji yanda aka tattauna tsakanin Alhaji Ashiru Adamu da kuma Dr. Kabiru Adamu, inda Alhaji Ashiru Adamu ya yi wasu zarge-zarge akan gwamnonin arewacin Najeriya na kin ba su goyon baya domin su ga an samu da wannan
kungiya ta su.
Sannan shi kuma Dr. Kabiru a takaice dai ya yi kira da cewa ya kamata a ba da shawara a yi dan kuskure ma ga kundin tsarin mulki domin a ba wa gwamnoni dama su masu kula da wasu bangarori.
Kwanai da gaske. To haka ga kamar abin da yake magana kan cewar sun tantabi su sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki, har dai abin ya kai ga kusan dai sun zarge su da cewar ba su tantabe su ba.
Da farko
ya ce kuma daga baya sun tantabe su,
kamar ya ce suna shiri ne amma kuma sai aka samu akasi kafin su je. Suka samu cewa ba su da bukata.
Haka yake. To kaga dai in ka duba duk gabaki dai zaka ga cewar akwai bukatar dai a ce duka bangarorin su zauna, su kansu gwamnati, su kansu matasa da duk wa'ensu, domin a samu a haɗa kai a ga an fitar da
abu. Dan da tsaro ya shafi kowa da kowa, ba babba ba karami ba gwamnati ba kuma talaka.
Kwarai da gaske.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, a madadin wanda ya taimaka mana ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau a zanga-zanga, tare da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande, ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.